Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 15 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, a jiya Talata, babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da karar wasu kungiyoyi biyu masu ra'ayin mazanjiya da ke adawa da gwamnati bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka. Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan Myanmar, inda al'amari ke ƙara taɓarɓarewa watanni 10 bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi. Kana ma'aikatar kashe gobara a yau Laraba sun ceto ɗaruruwan mutane da suka arce zuwa saman wani katafaren Benin a Hong Kong, inda suka makale bayan tashin gobara a Benin.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos sun gudanar da wani taro kan ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a yankin nasu, inda suka yi kira da gwamnati da cewa
ya kamata gwamnati ta kafa doka ta ɓaci. Bai kamata a zuba ido ana kashe mutane, ana ainihin ɓata musu dukiyoyi ba, a ƙona gari, a ƙona gonaki, a farfasa motoci, a ƙona gidaje, ba a guri ɗaya ba kuma ba biyu ba.
A jamhuriyar Nijar kuma, gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara ga sojojin ƙasar da suka jikkata a fafatawa da suka yi da wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne da suka tsallako daga ƙasar Mali.
Hukumomin jamhuriya ta bakwai da askara wannan ƙasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamaili Hikaya ke gabatarwa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Talata, babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da ƙarar wasu kungiyoyi guda biyu masu ra'ayin mazanjiya da ke adawa da gwamnati da suka hada da Proud Boys da kuma Oath Keepers bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka. Masu tarzoman dai sun yunkuri hana 'yan majalisa daman tabbatar da nasara da ɗan takarar Democrat Joe Biden ya yi, wanda ya baiwa abokin karawansa shugaba Donald Trump kashi a zaben shekarar 2020. Attorney General a Washington DC Carl Racine yana zargin kungiyoyin a wata ƙara akan yin mummunan barna a babban birnin Amurka a kokarin taimakawa masu tada tarzomar. Kafin tarzoma a Majalisar Dokokin, Trump ya yi kira ga magoya bayansa da su tashi haikan su tabbatar da ya ci gaba da mulki har zuwa wasu shekaru hudu. Sama da masu zanga-zanga 600 ne suka kai mamaya a Majalisar Dokokin, inda suka aikata laifuka daban-daban wanda tuni aka yankewa mutum 50 a cikin hukunci. Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan Myanmar, inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni 10 bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki. Da yake jawabi gaba neman labarai tare da ministan harkokin wajen kasar Malaysia Saifuddin Abdullah yayin rangadi a Kuala Lumpur, Blinken ya ce manufar matakan da ɗaiɗaikun kasashe da kuma kungiyoyin suke ɗauka ita ce tursasa gwamnatin sojan ta maida kasar kan tafarkin demokradiyya. Saifuddin ya ce yana da muhimmanci a ƙara batun halin da ake ciki a Myanmar akan ajandar ministocin harkokin wajen kasashen Asiya ta ASEAN a zamansu na gaba, kana a samar da cikakken tsarin aiwatar da matakan. Blinken zai nufi kasar Thailand a gobe Alhamis, inda zai kammala ziyararsa ta mako guda da ya kai a kasashe uku a dakiyar Asiya, wanda ya fara da kasar Indonesia.
An jima kaɗan, Baba Yakub zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A yayin da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ke kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin kafa dokar ta ɓaci a inda tsaro ya taɓarɓare a arewacin Najeriya, sun wa wasu mazauna birnin Lagos 'yan asalin arewacin ƙasar sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki domin samun zaman lafiya. Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A inda gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Tambuwal ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kafa dokan taɓaci a wasu yankuna da matsalar tsaro ya ƙi cinyewa. Yanzu haka dai shugabanni da 'yan arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos sun bayyana goyon bayan su ga irin wannan shawara, tare kuma da yin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da hanzarta ɗaukan matakai na ceto yankin arewacin Najeriya daga taɓarɓarewa ko kuma rugujewa baki ɗaya. A wani taro da shugabannin arewacin Najeriya ranar a birnin Lagos sun bayyana cewa ko kadan ba za su ci gaba da zura ido suna kallon yadda ake ci gaba da kashe 'yan arewacin Najeriya ba, kuma gwamnatin Najeriya ta zura ido tamkar dai babu gwamnati. Alhaji Ado Shaibu Dansudu na daya daga cikin shugabannin yankin arewacin Najeriya da ke zaune a birnin Lagos.
Sunana Alhaji Ado Shaibu Dansudu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗakan mutanen arewa tare da taɓa juna, mataimakin shugaban ƙungiyar ci gaban matasan arewacin Najeriya. Waɗannan 'yan ta'adda musamman 'yan kinafan nan masu kinafin masu karɓar kuɗin fansa, wannan abin fa ya isa haka ko su ake sai an ƙarar da arewacin gaba ɗaya? Menene yasa ba za a ɗauki ƙoƙarin mataki ba? Ya kamata gwamnati ta kafa dokar taɓaci. Bai kamata a zuba ido ana kashe mutane, ana ainihin ɓata musu dukiyoyi ba, a ƙona gari, a ƙona gonaki, a tarfasa motoci, a ƙona gidaje, ba a guri ɗaya ba kuma ba biyu ba, babu kuma wani abu da yake faruwa. To wannan abin fa ya isa haka, ya kamata a ɗauki mataki domin wannan abin ba zai haifa wa arewaci ita kanta gwamnatin ba zai haifa mata ɗa mai ido ba.
Yanzu haka dai 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a birnin Lagos da sauran yankuna na kudancin Najeriya suna ci gaba da bayyana mamakin ganin yadda kwanciyar hankali ke ci gaba da wakana a yankin kudu maso yammaci da kudu maso gabashin Najeriya, amma kuma rashin zaman lafiya na ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin Najeriya musamman ma a jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina da kuma jihar Niger da Kaduna. Ga dai rayuwar wasu mazauna birnin na Lagos 'yan arewacin Najeriya gaba da wannan matsala da ya ƙi cinyewa na rashin tsaro.
Sunana dai Lauli Yusuf Sokoto, aihe na garin Sokoto, kuma ni dan jihar Sokoto, kuma na tashi a Sokoto, na rayu a Sokoto kafin in taso in zo Lagos. Amma abubuwan da ke faruwa a North West gaba ɗaya abin ban haushi ne, abin ban takaici. Sannan babban bakin cikin ma da ke faruwa shi ne a ce shugaban da make yankin shugabancin ƙasar daga yankin Maiduguri. Amma kuma yanzu abubuwa sun kai North, a lokacin da muke muna ganin a North East abubuwan ke faruwa, to yanzu suna son ma su wuce. Yanzu a garin Sokoto, a gabashin Sokoto sabon Benue, a ce an waya gari dan ta'adda zai iya kaddamar da yanzu aza hakimi wanda gwamnati ta yarda da shi ma ya ture shi kawo nashi ture irin shugabanci.
Ni matsayina sunana Alhaji Danƙani Nwala. Alhamdulillah dai, amma kan ba daɗi lamarin, kuma lamarin yadda muke jin shi kowane lokaci gaskiya abin yana ƙara kona mana rayuwa, ba ma jin daɗi akan wannan lamura. Al'amuran suna taɓarɓarewa, kuma a ce ƙasarmu kamar jihar Sokoto, yanayin yadda Sokoto take, a ce Sokoto ta koma tana samun cibaya. Don wannan cibaya ne ga al'amura.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa na ɗauka ko za su ci gaba da yin tasiri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya. Babangida Firin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Majalisar Dattawan Amurka a jiya Talata ta amince da ƙarawa gwamnatin tarayya damar karɓan bashi daga dala biliyan 2.5 zuwa kusan dala tiriliyan 31.4. Sannan ta aike da ƙudurin ga majalisar wakilai domin amincewa da kuma daƙile duk wata matsala da ba taɓa ganin irinta ba. Ƙuri'ar masu ra'ayi guda 50 ya rinjaye da masu adawa 49 wanda aka kada a jam'iyyance. Sai dai ƙuri'ar na zuwa ne bayan takun saka da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican, inda Republican ke neman tilasta wa jam'iyyar shugaba Joe Biden ta ƙara yawan basu sukan dankanta, lamarin da ya bada damar faɗe-faɗe a 30-30 zaben shekarar 2022 na 'yan majalisa. Majalisar wakilan mai rinjayen Democrat za ta buƙaci amincewar ƙudurin kafin ta aike ga shugaba Biden ya rantaba hannu a kai. Sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen ta yi kira a baya ga majalisar dokokin da ta ƙara matsayin karɓar rancen kafin yau Laraba. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta sanar da aniyarta ta sake yin dokoki masu tsauri na barin rata tsakanin mutane a yau Laraba, a lokacin da kamuwa da cutar coronavirus a wuni guda ya kai 7,850 da adadin kamuwa da cutar ya haura 7,700. Hukumomin sun shirya hana gudanar da taron jama'a, kada ta rage lokacin gudanar da wasu kasuwanci a wani matakin dakile karuwan cutar da ta kai ga ƙara kwantar da mutane a asibiti da mace-mace. Kamar yadda muka faɗa wa dukkanku, muna ganin cewa halin da ake ciki a yanzu yana da haɗari, kada muna tunanin ƙarfafa matakan sakarata tsakanin jama'a. Muna kuma roƙon gafara ga jama'a akan damuwa da za su shiga. Za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu magance wannan lamarin, in ji Song Yong Rai, babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Koriya ta Kudu. Ya zuwa yanzu mutum 4,456 ne suka mutu da cutar, bayan da wasu marasa lafiya 70 suka mutu a cikin sa'o'i 24, yayin da marasa lafiya 964 suke cikin mawuyacin hali. A ƙarshe, masana kiwon lafiyar jama'a sun ce kwayoyin maganin jinyar COVID-19 ka iya taka muhimmiyar rawa ga Koriya ta Arewa, ƙasa ɗaya tilo da bata fara allurar rigakafi ba. Kusan shekara guda kenan Koriya ta Arewa ta ki karɓar rigakafi daga gwamnatoci da kuma shirin COVAX wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi domin raba rigakafi.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara a babban asibitin birnin jihar. A sojojin jamhuriyar Nijar da waɗansu mahara da ake zaton sun tsallako ne daga ƙasar Mali suka jikkata a yankin Taliya. A wata kaza ma'aran gama da sojan na Nijar suka yi da mutanen da ake zaton masu da'awar jihadi ne da ke tsallakowa daga Mali. Ga Haruna Mamman Bakwa da ƙarin bayani.
Kwanaki biyu bayan wani hari da ma wata kazabar arangama da 'yan ta'adda masu kaifin kishin Islama suka kaiwa dakarun jamhuriyar Nijar da ke yankin Tilliya arewacin garin Aiza, suna sintirin bada kariya wa al'ummar wannan yankin da ke iyaka da kasar Mali da ma wanzar da zaman lahiya a wannan sashen na jamhuriyar Nijar. Gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara wa askarawan kasar da suka jikkata a babbar asibitin garin Tawa birnin jiha da asibitin Barikin Sojoji, inda ya musu jina ta musamman kamin ya musu fata alheri da ganin sun samu waraka a cikin gaugawa. Gwamnan jihar Natawa Mala Isa Musa ya ce daga bisani, hukumomin janguriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci. Kuma za mu shi cikin wannan lamarin da lamaranmu da kayan aikin da ya kamata, domin janguriyar Nijar fa sai ta ga bayan wannan lamarin, in ji gwamnan jihar Tawa Isa Musa. Labarun da ke fitowa daga wannan yankin suna cewa askarawan jamhuriyar Nijar a lokacin wannan kazamar arangama da 'yan ta'adda da suka so su arce zuwa kasar Mali a lokacin da suka ji babu daɗi sun ce gangara su, inda suka shahe su gaba ɗaya. A yau da safe na tuntuɓi Sidi Muhammad Sidi, shugaban gidan rediyon karkara na Cintabara Dan da ke iyaka da gundumar ta Tilliya, inda na soma da tambayar shi shin ina gaskiyar lamari game da abin da ya wakana a lokacin wannan harin na 'yan ta'adda.
Gaskiya an yi arangama tsakanin Sojawa da Guard Nomad, wannan tsakanin su da bandiwa an can. An gamu kuma Sojawan namu tabarakallahu sun samu nasara, kuma sun sa a wurin mai Sudan Perk kadan ba da yawa ba ne, kasan duk wanda ya tafi yaƙi ko kuma ko idan.
Ana iya cewa daidai ina ne wannan harin ya faru?
Tsakanin wajen takanan ma Eza Jigdiga, saman can wajen an ta yi shi. Sitiliya Nor Abala.
To yanzu ana iya cewa dai kwanciyar hankali ya dawo. Yanzu haka dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ƙara aika sojoji a cikin motocin yaƙi masu sulke a cikin damara zuwa wannan iyakar, domin tabbatar da cewa irin wannan shammatar da 'yan ta'adda suka saba bata sake afkuwa ba. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbi su da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin farko da zai rika duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, almajiranci, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin na farko zai fara da yaya aka fara yankin tsinci kansa a yanayi na kalubale, inda manyan hanyoyin motar yankin suka zama tarko da masu satar mutane ko yan fashe da makami kan ɗana. Waye ya saka ce har lamarin ya kai ga haka ne? Za mu fara da ƙarin bayani kan wani taro da ƙungiyar tuntubar juna ta arewa ta shirya shekara ta 2002, inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalado Bafarawa ya gabatar da wani jawabi. Shirin arewa a yau na muryar Amurka ya tambaya Alhaji Bafarawa abubuwan da ya hango ya gabatar da jawabin, da yanzu ya mai da shi ya zama wani ɗan littafi.
Bayan na gama karanta ta, sai da kowa ta tsaye ya girgiza mani, ya gode mini, ya yi min addu'a. Sannan gaba ɗaya cikin ɗakin nan, kace wannan takarda ita ce takarda da za a yi amfani da ita ta gudanar da harkokin sha'anin siyasa arewa. Amma abin bakin ciki, duk abin da na faɗa, na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida-gida ana kashi. Yau ga tuna kuwa, na ce in ba mu haɗa kanmu ba, maganar karatun ilimi na yaranmu zai lalace. Yau ga shi ta auku, na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai ya kasance ba mu ƙauna junanmu. Ko dai mu so junanmu, mutunan tibi, mutunan ko bella ce ko bahaushe ko tibi ko wace irin kabila kake dan arewa, mu zaɓo mu ɗaya mu ɗaya kamar yadda shugabanmu Obanmu ya gwada mana a siyasar arewa. Sardauna kenan, ba za ka yi kai siyasar arewa ba tare da kristan arewa ba, ba da kristan arewa zai yi magana ya yi siyasa ba tare da musulmi arewa ba. Na maganar siyasa muke, ba maganar addini ba. Addini kowa na nashi, amma duk wanda abu shugaba na siyasa sai ya ɗauki duk ɗan arewa abu guda ne, shi ɗaya zai sa a haɗu. Sannan mutane ba abin da ya haɗin kai cin nasara, da zaraka ya wace to kowa shi ta kai ne. To a takaice abin da ni ci kira kenan na ayi ayi a haɗa kai, kai ya ƙi haɗuwa. Yau abin bakin ciki ita wannan ƙungiyar da in ta yi magana ba abin da ya taƙa sai arewa, ACF kenan. Yau ACF ta mutu, babu ACF sai dai sunanta, ta riga ta mutu. Mun kashe ta rashin haɗin kanmu, kowa gani aka yi bai isa ba. In yau aka ce wani shi ne shugaba ko sakatare, bai isa ba. Sannan kuma ƙungiyar nan da ta zauna, duk abin da ya kashe ta shi ne rashin haɗin kan faɗa ma shugabanni gaskiya. Ko samu wani mukamin ACM harin ciza shi, wanda yake da banbanci da irin ƙungiyoyin Ohana Zai da Afena Fere, su kowa suna iya gaya ma wannan ƙungiyar da tijin da aka samu da nan, mutane da ake sa'an da suna iya gaya ma kowa gaskiya. Yanzu da ACM na aiki, wallahi da ba mu samu kanmu da muke ciki ba. Don haƙƙin ƙungiyar ACM ce ta je ta samu shugaba Buhari ta gwada mashi, kai wannan mukamin huda haka ba hana ka ba ne, na yan arewa ne haƙƙinmu ne. Saboda haka ko kai wannan ko kuma dole mu gita mu zan fara tattawaye misali don ya gyara. Amma wannan duk komai ya wace, kwaɗai ya shiga mutane da tsoro, shi yasa muka samu kamar yadda muke haka. Akan wannan na hanga da irin al'ada da irin kudewanin da mutane ne gama siho na nan ta yi, shi yasa ganin cewa kamar wani abu ne wani na hanga, wanda ta alhamdulillah kuma abin faɗi ga wani takardar shi ne muke ciki yanzu.
A lokacin banda ma ita ƙungiyar, akwai mutane manya na arewa da suka halarci wajen, har suka tashi suka yi tafi suka yi murna, amma daga baya watakila sai suka yi layar rana.
An haɗu gaba ɗaya duk wannan shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa tun zamanin shagari na yana dare shi duk suna nan wurin nan. An kace takardar ita ce, ai ita ce za ta zama kundin siyasar gudanar da harkar arewa. Saboda haka ai akan kowa na zagiwar, shi yasa ta hakan ya lalace muka samu kamar yadda muke yanzu haka.
Lokacin zamu ce zamanin Obasanjo ne da ƴan arewa suka taru suka zaɓe shi, amma bai ma daɗe ba tun a karonsa na farko ka hango cewa akwai matsala. Wato ma'ana arewa ta mara masa baya, amma ba ta samu ya an biya ta abubuwan ta ba, amma waɗanda ƴan uwansa bai yarba da basu zaɓe shi ba, su ko sun samu abubuwa na tallafin arziki yankinsu ya bunƙasa.
To kaga Obasanjo yana da mataimaki. Mataimakin nan shine Kyokita arewa, shine Sardauna arewa a lokacin wannan zamanin Obasanjo. Jonathan yana da mataimaki, shine Kyokita arewa, shine Sardauna arewa. To duk da sun haɗa kawo nan mutane, da duban samu kanmu inda muke yanzu, ba kuma iya haɗa kan arewa sai wanda adda abin da zai ba arewa. Abin da kan yin abin a ba arewa, in kana shugaba ko kana kirta su da wani mukami, to in kana handa mukamin nan kamar shi su mutane, sai a haɗu. Ko ba ka basu komai, an karɓi gidanka an kashe tuwo, ko ka aika ka cika sanganin mutane ga lalurar da muke cikin ya shawara ku, da abin bai lalace ba.
Bayan an yi juyin mulkin 1966 an kashe Premier Sir Ahmadu Bello, Tafawa Balewa da Kintu
Shola da sauransu. An yi janar Hassan Usman Katsina a wannan littafin ka ambace shi da cewa akwai haɗin kai da ya jawo ya kira mutane da musulmi da kirista ciki har da tarka da sauransu aka zauna. Shin a arewa yanzu akwai ko mutumin da za a iya samu ya kira waɗannan mutane domin a dawo irin daɗi?
To ba a cewa babu. In yanzu aka samu wani mukami dan arewa wanda ke son haka ne sai a haɗa. Ai kaga lokacin da Hassan Usman ya zauna kamar na ce ya kira turka ya kira esom nufi da tijai ya yi wanda mukamin shi na gwamnan arewa a lokacin soja har da ya ritaya bai bar wannan haɗin kan ba. To an kawai gari sai fa an samu wanda adda gwamnati shi ɗaya zai sa a kira mutane ba a zo a sauwa ra'aji abin da a ci gaba amma duk karfe gwamnati ka watsar da kowa shi sa muka zama duk gaba ɗaya ba uwa ba ban arewa. Abin da Allah ya da mu.
Duk na ci gaba. Ka tuna wata waka da Sa'adu Zunguri ya taba yi akan arewa inda yake cewa arewa za ta sha wuya akwai waɗanda ba su da kishi in aka bar ƙasa cikin almajirai da sauransu. Ka tuna wakar?
To ka ga Kadibi Sa'adu Zunguri wannan waka shekara ta yau kusan shekara 60 shi ma hangi haka saboda ya ga hange-hange mutanen gashi wa abu ta koma abin magana. Abubuwa ɗin ne ba a cewa ba su gyaruwa amma suna da gyara.
Ba za mu rufe shirin nan ba sai mun kawo wannan zantawar da mai kasida Haruna Aliyu Ningi inda a ciki ke cewa ba zai yi gari ya zube a kwashe duk ba kuma koda an yi yunkurin haka sai an kwaso da ƙarin yan rakiya.
Ai su san da wani lokacin suna gwamnati ai tilastawa suke a tun makaranta. Me yasa gwamnati ba tilasta ba? Me yasa take tilasta mana lockdown? Me yasa take tilasta mana abubuwa haraji? Me yasa take tilasta mana abubuwa amma karatu ne ba za su tilasta mana mutum yaran mu ba? Su wani laifi na gwamnati ne? Ba laifin kowa ba ne yau in gwada ta shimfiɗa doka akan karatu wallahi ba wanda ya sai tsallake. Amma ba su da niyyar yi saboda me? Saboda nasu ƴaƴan suna yi da su je makaranta ta kuɗi da a tura su kasashen waje su yi zai karatu da haka ƴaƴan talaka ko oho. To wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suka yi ko oho da su wata ran sai sun zo sun sa su oho.
Sun sa su oho?
Ya yi kwalewa kuwa.
Menene oho?
Ihu shi ne oho. Sai sun sa su ihu wallahi sun fara gaya ga irin ta kuma yanzu hanya ka mota duk karfi yanzu mai duk mulkin ka ba za ka bi sai dai ka shiga jirgin kasa daga Kaduna zuwa Lagos saboda mai saboda an talaka sun dauki makami wanda ba ba su ilimi ba. Nan gaba yanzu ko karuwa ake aihuwar ake su wa'annan jihar da kuka bari ba su da ilimin control din aihuwa. Aihuwar suke ta yi ba adadi kuma su irke ta ba da haka turi an da su ta yi da haka su yi kuma ayar tunda babu wata kasuwa ta aikin yi za su shiga kasuwa ne ta me ta ta'addanci da haka su ga akali su fahimta.
Wato ita ma harkar ta'addanci ko satar mutane ita ma ta zama kamar wata masana'anta ce ta samun kuɗi kenan.
Ai ita ce babban masana'anta arewa yanzu saboda shi yasa ga abin ya bazu ya yi kamari ko ina ana yi za ka samu mata na yi maza na yi yara na yi zawara na yi kai har matan aure su kaga ta zama sana'a. Tunda ne tunda dama ba a ba wa mutanen sana'a da lasi ba kuma dan adam da ganshi dole ne sai ya rayu sai ya ci sai ya sha sai ya yi wasu bukatu da me zai yi su da kuɗi da idan ya samu kuɗin babu hanyar samun su to dole sai ya ɗauki mummunan hanya.
A ƙarshe akwai waƙar da kai ƙasa ta ce farko me ya faɗo mun a rai ne kai wannan waƙar?
To abin da ya faɗo mun a rai shi ne akwai lokacin da mutane suke ta ihun a raba Najeriya a raba ƙasa a raba ƙasa sai ni lissafi sai na gane cewa in ka ji mutum yana ce a raba ƙasa yana da ƙasar ne to bai san darajar ta ba ne ran da ya rasa wannan ƙasar to addininsa ma ba zai yi ba al'adarsa ba zai ba wannan magana ta a raba ƙasar ma ba zai iya yin ta ba saboda me saboda bai sai tafi a gurin ɗari jira wata ƙasa ya je ce a raba ƙasa ba. So shi sai ka kira hankali su ga mutane su gane cewa ƙasarka ta zama ita ce farko bayan Allah da ya halicce ka bayan annabinsa sai iyayenka a cikin wakan nan wannan ce na gaba kuma shi ne ƙasarka domin nan Allah ya halicce kuma nan ya zaba maka ko baka ba Allah ya hikima da dabara ba da haka tunda Allah ya zaba maka wannan gurin sai ka masa godiya sai ka riƙe amma in ka ce wai ba haka ba to kaman ka yi ni'imar da Allah ya baka shi yasa nake faɗa wannan.
A ƙarshe gaba da yaruna duk da zuka ce an makara akwai hanyar da za banda sa yara a makaranta akwai hanyar da wata rana kana mafarki za ka iya wata waka da yau a ce duk an dawo kaman da lami lafiya da daddare ma za ka iya tafiya za ka bar ma kofar gidanka a buɗe ba tare da kana shakkar komai ba.
To ai ba a bari a kwashe da yalai kaya ai abin da ya riga lalace to ko an gyara shi sai dai kawai a rage wani abu amma batun a dawo kaman da zaman lafiya ai ba zai yi ba an wuce wannan matakin sai dai kawai mai addu'a ai kokarin a gyara wanda zai gyaru a ci gaba da haka amma batun a koma baya an riga an bata an makara.
Ba sauraro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo ci gaban shirin kan tabarbarewar tsaro ta fuskar satar mutane. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirin kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasira da Mail Hikaya, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce Najeriya kenan gidan tsoro, hanyar tsoro, makarantar tsoro, kaso tsoro, wurin ibada ma tsoro. Hakika yanzu kan mun gama tabbatar da cewa a Najeriya babu tsaro sai dai tsoro. Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita, amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta, ya ce kakkausan sako cikin kakkausan lafazi da babban alkalin alkalan Najeriya Tanko Muhammad ya yi ga al'ummar ƙasa akan masu yi wa ɓangaren shari'a kallon hadarin kaji ko magin lami da bata ya kushi bare cizo. Jim kaɗan bayan wasu samami da jami'an tsaro ke kaiwa a gidajen alkalai a Najeriya. Wani aiken sako ne ga waɗanda abin ya shafa, domin wasa wuka a gaban doki saniya ake yi wa habaici. Sako daga Ali Abdullahi Doran Baga, ya ce haɗa kai don samar da tsaro tsakanin gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin Nijar babban ci gaba ne. Allah ya sa hakan yayi tasiri wajen rage ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga, suka ce mun ji shugaba Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa da wasu gwamnonin Najeriya kan yadda za a magance matsalar rashin tsaro da ya zame wa ƙasar ƙarfan kafa. To muna fatan wannan ganawa za mu gani a ƙasa, ba wai a rubuce a takarda ba ko a kafafen yaɗa labarai ba. Sai sako daga Babandi Mabambandi, ya ce salam BOA Hausa, ya kamata al'umma arewacin Najeriya su tashi tsaye wajen tuba ga Allah da addu'o'in neman zaman lafiya, domin alamu ya nuna cewa gwamnati ta gaza. Ya kamata al'umma su koma ga Allah, insha Allahu Allah zai kawo ƙarshen wannan matsaloli. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce hakika wannan zanga-zanga da wasu matasan mu ke yi a wasu sassa na jihohi ba shine mafita ba. Mu koma ga Allah, shine zai yaye mana wannan fitintunu da muke fama da shi na rashin tsaro a ƙasar mu Najeriya. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu da wamman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sako daga Sani Mai Lange-Lange a Wuri, ya ce tura mutum 175 gidan yara a Najeriya cikin watanni uku saboda miyagun kwayoyi ya nuna irin yadda matsalar ta yi kamari. Da fatar hukumomin da abin ya shafa za su tashi tsaye wajen ganin sun shawo kan matsalar. Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Baballa ta ƙarshe, a jiya Talata babban lauyan gwamnati a birnin Washington ya shigar da ƙaran wasu ƙungiyoyi biyu masu ra'ayin mazanjiya da ke adawa da gwamnati da suka hada da Proud Boys da kuma Oath Keepers, bisa zargin ba da gudunmuwa ga tarzoman ranar 6 ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka. Masu tarzoman dai sun yi yunƙuri hana 'yan majalisa daman tabbatar da nasara da ɗan takarar Democrat Joe Biden ya yi, wanda ya baiwa abokin karawansa shugaba Donald Trump kashi a zaɓen shekarar 2020. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Laraba cewa ya dace a yi amfani da ƙarin wasu matakai a kan Myanmar, inda lamari ke ƙara taɓarɓarewa watanni 10 bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki. Da yake jawabi gaba ne ma labarai tare da ministan harkokin wajen ƙasar Malaysia Saifuddin Abdullah yayin rangadi a Kuala Lumpur, Blinken ya ce manufar matakan da ɗaiɗaikun ƙasashe da kuma ƙungiyoyin suke ɗauka ita ce tursasa gwamnatin sojan ta maida ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. A ƙarshe, ma'aikatan kashe gobara a yau Laraba sun ceto ɗaruruwan mutane da suka arce zuwa saman wani katafarin bene a Hong Kong, inda suka maƙale bayan tashin gobara a benin. Bayan sa'o'i, ma'aikatar kwana-kwana ta ce an kashe wutar. Gabaki ɗaya ma'aikatan kashe gobaran sun fidda mutane 770 a cikin ginin, inji NG Yang Xiong, babban jami'i a ma'aikatar kwana-kwana ta Hong Kong.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Zuwa madadin Babu Yakub Maikeri da ya ce na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.